هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان أنا قدن قيا أتشكين قرن كانوا أولا يمتشي من البركة نجوماء يو 27 ga watan Dhulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 9 miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin Alkur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul Baqara, wanda wannan shine majalisinmu na 55 a tafsirin wannan sura, kuma za mu tashi ne akan aya ta 80. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
الله تعالى يقول: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هما سكتي وتاب ذات شافي مبا سيئن قانكي كدد قبو. قل اتخذتم عند الله عهدا كچه مسو شن كولي كي وانا الكوريني اوجن الله فلن يخلف الله عهده دون هكا الله بازي سابع الكورن سبع ام تقولون على الله ما لا تعلمون وكما كنا فدن ابن دبا قد علميني كنا جنجنا و الله الله تعالى ينا چه غبا دبا ملابارن ارن نبيو دهاليا نيهودو da irin yadda suka maida addini wani abu ne da za a faɗa shi da fatar baki, ko da kuwa aiki ya saba da abin da addinin ya zo da shi. Yahudawa, kamar yadda muka ji a baya ayoyi da yawa, sun zantar da mu cewa Allah ta'ala ya ba su wato dokoki ta hannun annabi Musa alaihi salam, wanda amma waɗannan dokoki maimakon su tsare su, sun rika saba ma waɗannan dokoki, sun rika yi wa annabi Musa alaihi salam izgili a wasu lokuta. Daga baya suka zo malamansu suka rika canza at-taura, suna canza maganar Allah, ko dai su canza ma'anarta ta hanyar mata fassara da ba daidai ba, ko kuma su canza lafizanta ta hanyar su ƙara abin da babu a ciki, ko su rage abin da yake ciki. Duk da wannan, suna cika baki da cewa su ne masoya Allah, su Allah yake so, kuma su ne suke san Allah, su ne 'yan aljanna, babu mai shiga aljanna sai su, saboda su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah. Cikin irin al'amani, wato ƙarerai da burace-buracen da suke yi wa kawunansu, wanda babu wata hujja a kai, wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin sa'a cikin ayar da ta gabata, wa yulul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Allah ya ce banu ya tabbata ga waɗanda suke la ya'lamuna alkitaba, wa minhum daga cikin su akwai waɗanda suke ummiyuna ne, ba sa rubutu, ba sa karatu, jahilai ne. La ya'lamuna alkitaba illa amaniya, ba su san komai na littafin da Allah ta'ala ya aiko musu ba, shine at-taura, illa amaniya, sai burace-burace kawai, sai cika baki. To daga cikin irin cika bakin su ne nan Allah ta'ala yake gaya mana wani bangare na shi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai 'yan wasu kwanaki kididdigaggu. Wannan guri da suke da shi, wannan fata da suke da shi, na cewa duk abin da suka yi wuta ba za ta shafe su ba, ba za ta taba su ba, ma'ana ba za a kona su ba sai ƴan kwanaki kididdigaggu. Wannan ya saba wa adalcin Allah ta'ala, ya saba wa sunnarsa yadda Allah ta'ala yake tafiyar da al'amuransa tare da halittarsa, ya saba wa kyakkyawar aqida dangane da aiki da sakamako. Suna zaton cewa ko me ma suka yi, duk irin aika-aikar da suka yi za su kubuta, za su tsira daga azabar Allah, kuma ba za su dawwama a cikin wannan azabar ba sai ƴan kwanaki kaɗan daga nan a cire su a kai su aljanna. Menene madogararsu ko kuma mecece hujjarsu a kan irin wannan guri da suke yi? Ba su da wata hujja sai gurace-gurace irin na jahilai da kuma ƙarerai na miyagun malamansu da suke gaya musu, wanda kuma wanda ita ce ɗabi'ar dukkan wani wanda ya karkacewa koyarwa ta ƙwarai ta addininsa. Da zarar ya karkacewa kyakkyawar koyarwa ta addininsa, babu shakka babu abin da zai rike a rayuwarsa sai buri, sai cika baki. Amma a aikace kuma wani abu daban za ka gani, da shi ne yadda rayuwar al'ummar musulmi ta koma da ƙarshe. A aikace mutum yana saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana yi wa sunnarsa karan tsiye, yana faɗa da ita, yana ƙoƙarin yadda zai kawar da ita ko ya hana ta yaɗuwa, yana yaɗa abin da yake kishiyarta, amma kuma a gefe yana cika baki shi ne masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi annabi yake so, shi yake san annabi, saboda haka shi ne su ne Muhammadawa. Amma kuma kullum suna yaƙar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kullum ba sa so su ji an ambaci kalmar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna fifita abinda suka gada daga shehunansu sama da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. To kaga irin wannan ɗabi'a ce Yahudawa suka nuna a baya, Allah ta'ala ya kushe musu. Wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara inna allaha kataba ahida ilayna an la nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Da ire-iren waɗannan ƙarerai na cewa su ne zaɓaɓɓu a gurin Allah ta'ala, su Allah ta'ala yake so, saboda haka su ne masoyansa. To duk sa'ilin da mutum ya karkacewa hanyar Allah ta'ala, ya bar aƙidar gaskiya, ya bar haƙiƙanin addini, ya zama da addini ba wani abu ne a wajensa sai sunansa kawai, amma bai san haƙiƙaninsa ba, to wannan zai riƙa yin waɗannan gurace-gurace da irin waɗannan maganganu marasa tushe. Shi ne suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sai ƴan kwanaki ƙididdigaggu. Duk abin da aka ce ƙididdigagge ne, to ba shi da yawa, saboda a ɗabi'a ta mutane ba su cika ƙididdigagge abubuwan da suke masu yawa ba, saboda galibi za a wahala, za a gaji wajen ƙididdigagensu, musamman idan za a kalli abin da ido ana ƙirgawa, ba wai ƙirge na lissafi ba na abu ga calculator, a'a, ƙirgo kallon abu kana bin sa ɗaya bayan ɗaya kana ƙirgawa. Mutane ba su cika yi wa abin da yake da yawa irin wannan ba, saboda haka duk abin da aka ce ƙididdigagge ne, to wani alama ce da take nuna ba shi da yawa, ɗan kaɗan ne. Shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma azumin watan Ramadan, wanda shi ne mutum ya ƙaurace wa cinsa da shansa da abin da yake sha'awa na wani ɗan lokaci, daga huduwa alfijir har zuwa faɗuwar rana, wanda a bisa ɗabi'a ta ɗan adam, a bisa ɗabi'a ta rai, wannan ba abu ne abin so ba. Mutum yana ga abin da yake so, ya ki ci ya ki sha, saboda an hana shi. Saboda haka akwai wani abu na mashakka a kan zuciya na yin wannan aiki, to da Allah ta'ala ya faɗi farlanta ma wannan al'umma azumi sai ya ce ayyaman ma'dudat, domin a kwantar maka da hankali, kada hankalinka ya tashi ka ji cewa an wazarta maka wannan azumin, hankalinka ya tashi ka ji cewa an ɗora maka wani aiki mai yawa, sai aka ce ai 'yan kwanaki ne ƙididdigaggu, to jin cewa 'yan kwanaki ne kaɗan lissafaffu, to wanda zai sa hankalinka ya kwanta ka ji cewa ba a kallafa maka abin da ya fi ƙarfinka ba. To da haka suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sai 'yan kwanaki 'yan kaɗan ƙididdigaggu. Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da asar daga Sa'id ibn Jubair ko kuma Ikrima daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa Yahudawa suna cewa innama muddatu dunya sab'atu alafi sana, wato shekarun duniya gaba daya za ta yi shekara 7,000 ne in ji su, wa innama yu'azzibu Allahu an-nasa yawm al-qiyamati bi kulli alfi sanatin min ayyami ad-dunya yawman wahidan min ayyami al-akhirah, kuma Allah ta'ala zai azabta mutane ne a ranar gobe kiyama a madadin kowace shekara 1,000 cikin shekarun duniya, zai azabta su yini guda daya daga cikin yinin lahira. Wa innaha sab'atu ayyam, kaga kenan kwanaki 7 kadai za a yi musu, za a yi ana yi musu azaba. Wanda aqidar cewa duniya shekarunta gaba daya Allah ya kaddara mata shekara 7,000 ta samu sadadowa har ta shigo cikin littattafan musulmi, wanda har wasu suka zaci cewa hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama suka rikariya cewa duniya ba za ta wuce shekara 7,000 ba, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama an aiko shi a 1,000 ta karshe, fil alfi sabi'a, a 1,000 ta karshe. Saboda haka bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1,000 duniya za ta yi shikin alkiyama ta tashi. To sun faɗi haka, gashi kuma yanzu an yi shekara 1,400 har da 36 da hijirar sama ba da aiko shi ba, kuma duniyar tana nan can ba ta tashi ba. To kaga wannan shi kadai ko ba a yi maka bincike na kalailai cewa akan hadisin ba, aka bakka da wannan kawai ya isa ka ce hadisin ƙarya ne, saboda ba yadda za a yi annabi ya faɗi abu kuma abin ya zo ya ƙi faruwa har a ƙara samun wasu shekaru 400 da wani abu, abin ya ƙi tabbata ba zai yiwu ba. To wasu daga cikin malamai Allah ya ji kansu da rahama sun rudu da wannan a lokacin da suke ganin kafin shekarar 1,000 ta cika, sun rudu da wannan har ma suka yi rubuce-rubuce cewa to duniya ta zo ƙarshe, duniya ta zo ƙarshe. Imam Suyuti yana da littafi Al-Kashf an mujawazati hadhihi an adami mujawazati hadhihi hadhihi al-umma al-alf, yana cikin littafinsa Al-Hawi lil-Fatawi da ya rubuta ya tattara waɗannan hadisan ruba-ruba, saboda shi a lokacin sa 1,000 bata cika ba saboda rasuwarsa shekara 911. To saboda haka shi yana ganin a ƙarshe-ƙarshen duniya yake, sai ya shigo 900 kaga saura 100 kawai ta rage duniya ta tashi. To asalin wannan daga Yahudawa ne, kamar yadda wannan asar din na Ibn Abbas yake nunawa, Yahudawa su suka rika cewa duniya 7,000 shekarunta 7,000, kuma adadin kowace 1,000 yini ɗaya za a azabta mutane ranar gobe kiyama, kaga kwanaki 7 kenan. Shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Haka nan Imam At-Tabari Ibn Jarir ya fitar da wani athar da sanadinsa wanda hasan ne daga Qatada Ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah, wajen tafsirin fadar Allah ta'ala zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat, yace abinda Yahudawa suka rika cewa lan tamassana an-naru illa tahillat al-qasam التي نسبنا فيها العجل ثم ينقطع القسم والعذاب عنه, cewa wuta ba za ta shafe mu ba sai 'yan kwanaki kadan, 'yan kwanakin da muka yi muna bautar dan maraki, saboda haka kaga ashe ba zai wuce kwanaki 40 ba kawai, da kwanaki 40 suka yi lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi ganawa da ubangijin su, kwanaki 40 din suka rika bautar dan maraki, suka ce iya waɗannan kwanakin kawai Allah zai mana azaba, shikenan sai mu fito mu tafi aljanna, to wa za a bari a cikin wuta? Idan ku an tsame ku an kai ku aljanna, su waye za su yi saura? Suka ce musulmi ne za su yi saura. Sai musulmi ne za su yi saura, su dai za a dan hora su, su ma saboda sun bauta wa dan baraki sun dan yi laifi, shikenan za a cire su, sauran musulmi kuma su ta zama a ciki. Hadisi ya zo a cikin Sahih al-Bukhari daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa lokacin da aka yi fathu Khaybar, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude garin Khaybar, an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam wata akuya, naman wata akuya wanda aka sa masa dafi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan an ci naman, har ma wani daga cikin waɗanda suka ci naman ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tara masa Yahudawa waɗanda su suka kawo masa naman, aka tara masa su, yace da su zai yi musu tambaya, za su gaya masa gaskiya? Suka ce eh, za mu gaya maka gaskiya. Sai ya tambaye su, man abukum, waye babanku? Sai suka ce abuna fulan, wane ne babanmu? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kazabtum bal abukum fulan, ƙarya kuke, wane ne babanku? Sai suka ce sadaqta wa bararta, gaskiya ka faɗa, daidai ka faɗa. Sai ya sake cewa fa hal antum sadiqiyya an shay'in in sa'altu an, za ku gaya mun gaskiya in na sake tambaye ku game da wani abu? Sai suka ce na'am ya abul qasim, za mu gaya maka gaskiya, saboda in ma mun yi maka ƙarya za ka gane, gashi mun maka ƙarya game da mahaifinmu ka kuma gane. Sai ya tambaye su man ahlun nar, suwaye 'yan wuta? Sai suka ce da shi na kunu fiha yasiran, za mu dan zauna a cikinta dan kwanaki kaɗan, thumma takhlufuna fiha, sannan ku kuma ku maye gurbinmu. Annabi ya ce ikhsa'u fiha, wallahi la nukhlifukum fiha abada, ku rufe mun baki, ku ta zama a cikinta, wallahi ba za mu taɓa maye gurbinku ba har abada. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku faɗa mun gaskiya in na tambaye ku game da wani abu? Suka ce na'am ya abul qasim, za mu gaya maka gaskiya. Sai ya ce hal ja'altum fi hadha ash-shati summan, kun sanya dafi a cikin wannan naman akuyar? Qalu na'am, suka ce eh, mun sanya. Annabi ya tambaye su ma hamalakum ala hadha, me ya kai ku ga yin haka, me yasa kuka yi haka? Sai suka ce masa in kunta kadhiban nastarih wa in kunta nabiyan lam yadurrak, abinda yasa muka sanya maka dafi a cikin naman, saboda in kai annabi ne, in kai kai makaryaci ne, ba annabi ba, shikenan mun huta, da ka cika mutu mun huta, in kuma ba, in kuma kai annabin ne, to ba zai cuce ka ba. To kaga wannan duka magana ce ta bai Yahudi, waye ce masa shi annabi an ce ci dafi? Ka yace abin nan, ina aka ce shi annabi yace abinda yake abinda dafi ne, guba ce? Babu inda aka faɗa haka. Kuma gashi yanzu an kawo naman, wani ya ci ya rasu. Shi kansa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan gobar da ya ci tana daga cikin sanadiyar abinda yayi ajalinsa, ya rika taso masa a ƙarshen rayuwarsa, da har ya taba wata jijiya daga cikin jijiyoyinsa. Saboda haka malamai suke cewa Allah ta'ala ya karrama shi da mutuwa ta shahada shi ma. Saboda haka kaga wannan ruwaya tana nuna cewa aqidar Yahudawa ce cewa su za su shiga wuta amma ba za su dade ba, musulmi ne za su shiga ciki su dade su yi ta zama a ciki. Allah ya ce qul attakhadtum inda Allahi ahdan, shin kun riki wani alkawari a gurin Allah cewa ba zai muku azaba ba sai in waɗannan kwanakin kaɗan? Falan yukhlifa Allahu ahdahu, don haka Allah ba zai saba alkawarinsa ba. Allah ta'ala baya saba alkawari, duk abinda Allah ta'ala ya alkawarinsa yana cika. Inna Allah la yukhliful mi'ad, alkawari da Allah ta'ala zai yi na cewa in ka yi aiki iri kaza zai maka sakayya a kansa, zai baka aljanna, zai gafarta maka, zai maka rahama in ka yi aiki kaza. Allah baya saba wannan, shi ne ake kira alwa'd. Alwa'id shi ne narko, alkawarin narko. Allah ta'ala ya ce in kai kaza zan kona ka, zan maka azaba iri kaza. to wannan Allah ta'ala yakan iya cewa wanda ya abu kaza za a yi masa kaza daga baya ya fi masa saboda wannan karamci ne daraja ce ɗaukaka ce ba ci baya ba ne saɓanin mutum ya yi maka alkawarin abin alkhairi kuma ya hana ka wannan shi ne ci baya amma idan alkawari ne mai kyau idan alkawari ne wanda yake na narko ko na wata uquba idan ya janye to wannan abin a yaba masa ne don haka ubangiji ta'ala la yukhliful mi'at falan yukhlifa Allah ahdahu ubangiji baya saba wa alkawarin sa an kira alkawarin alwa'd anan da alahd saboda a nuna karfin sa domin alwa'd alahd yafi alwa'd karfi alahd shine yarjejeniya ku zauna ku yi yarjejeniya da wani akan cewa ka yadda da abu kaza shi ma yadda da abu kaza kada wani ya saba kamar mai gidan haya da mai zama a gidan kamar mai mota da fasinja ko wanda ya dauke shi aiki su yi yarjejeniya akan wani abu wanda shi ake kira al'ahad to wannan idan mutum ya yi wajibi ya cika wa afu bi ahdillahi idza ahadtu su ake kira al'uqud iltizamat ne tsakanin mutane biyu wanda idan ɗaya ya karya ɗaya zai cutu alwa'ad shi kuma shine mutum ya maka alkawari ce zan maka kyauta wanda in ya yi maka shi kenan ya yi abin da ya kamata amma da ba zai bai maka ba ce zan in na dawo daga kasuwa zan baka abu kaza sai ya dawo kuma ya ce kai ni na fasa to a nan ba a cewa ya yi wa Allah laifi ba a cewa ya yi wa Allah laifi saboda ya yi maka alkawari bai baka ba wannan wa'ad sunan shi ba ahad ba don haka a nan wa'ad ne amma an kira shi al'ahad saboda a nuna ƙarfinsa da girmansa ubangiji ta'ala baya saba alkawari wanda rashin saba alkawarin ubangiji ta'ala yana nuna wasu sifofi manya-manya guda biyu sifa ta gaskiya da kuma sifa ta iko ubangiji ta'ala mai gaskiya ne mai gaskiya wanda yake karya yarjejeniya ko alkawari ko dai dan saboda rashin gaskiya ko kuma saboda gazawa ba ya da gaskiya ya faɗa ya ki cikawa ko ku a gazawa ba zai iya yin abin da ya alkawarin zai yi ba to waɗannan sifofi guda biyu duk sun kori gabanin ubangiji saboda haka ubangiji yana da gaskiya kamalar sidqi don haka kaga ba zai saba alkawari ba haka nan yana da kamalul qudrati cikar kudura don haka ba zai saba alkawari ba don haka korewa ubangiji ta'ala saba alkawari yana tabbatar da sifofi guda biyu manya-manya ga ubangiji su ne kamalul sidqi wa kamalul qudra am taquluna ala allahi ma la ta'lamun ko kuma kuna fadar abinda ba ku sani ba kuna jingina wa allah am kalmar ko adat din am a larabci takan zo muttasila takan zo munqati'a bambancin su min wajhaini ne ta fuska biyu idan am ta zama munqati'a ce to tana daukan ma'anar bal wato an fasa waccan maganar yanzu wannan ake yi am ta zo da ma'anar bal an fasa waccan maganar yanzu wannan ake am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun am ta'muruhum ahlamuhum bihadha ko kuma hankulan su ne suke sanya su wannan wato aiki suka yi da hankali shi yasa suke fadar wannan mummunar magana suke gaya wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam amhum qaumun tagun ko kuma mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka kaga am anan bi ma'ana bal balhum qaumun tagun kai ba hankali bane don wannan mai hankali ba zai yi wannan ba mutane ne kawai waɗanda suke masu shishigi kaga am anan bi ma'ana bal saboda haka ita am bi ma'ana bal idan ta zo tana nuna cewa abin da yake gabanta ba shi da alaka da yake wanda yake bayanta sabanin am muttasila wacce take zuwa da ma'anar au kamar inda Allah ta'ala ke cewa innal ladhina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu wadanda suka kafirta daidai ne a gare ka daidai ne a wajen su a anzartahum shin kai musu gargadi am lam tunzirhum am anan bi ma'ana au ko kuma baka yi musu gargadi ba kaga da gargadin da rashin gargadin do abu guda ɗaya ne to wannan ita ce am muttasila a wannan ayar abdin za ta iya zama muttasila za ta iya zama kuma munqati'a za ta iya zama munqati'a idan muka dauke ta da ma'anar bal ce qul attakhadtum inda Allah ahdan falan yukhlifa Allah ahdahu shin kun rike wani alkawari a gurin Allah don haka Allah ba zai saba alkawarinsa ba am taquluna ala Allah wa kai ba haka bane kuna dai fadar ƙarya kuna jinginawa Allah kaga am anan bi ma'ana bal ta zama munqati'a ko kuma ya zama da muttasila zai iya wa ka bata ma'anar muttasila ce qul attakhadtum inda Allah ahdan falan yukhlifa Allah ahdahu am taquluna ala Allah ma la ta'lamun shin kun rike wani alkawari ne a wajen Allah na cewa ba zai muku azaba ba kun yi da shi kun yi yarjejeniya da shi akan cewa ba zai muku azaba ba sai in waɗannan kwanaki kaɗan am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuma magana ce kuke faɗa kuna jinginawa Allah saboda haka dole ɗayan biyu ku zaɓi ɗaya na farkon da ku kanku kun san ƙarya ne ba ku da wata yarjejeniya da kuka yi tsakaninku da Allah ballantana ku ce Ubangiji baya saba alkawarinsa don haka zai cika muku yarjejeniyar da kuka yi don haka in na farkon ya zama na ba gaskiya ba to babu shakka wanda zai zama gaskiya shine na biyu shine taquluna ala Allah ma la ta'lamun kuna faɗar abin da baku sani ba ku jingina wa Allah don haka dole ne su zaɓi ɗaya na farko su ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wannan labari ne game da gaibi abinda kuma yake gaibi ba yadda za a dan adam ya sani sai ta hanyar wahayi ya za a yi ka san abinda yake gaibi in ba ta hanyar wahayi ba ba wahayi ake maka ba ba kuma annabawa ne suka gaya maka ba to kaga idan ka faɗi irin wannan magana ka zo da abinda yake ƙarya saboda haka in ma ya zama ƙarya ne ko kuma ya zama da kuda da wahayi wanda kuke rike ya faɗi haka wanda wannan wahayin kuma babu shi don haka babu abinda ya rage face ya zama ƙarya ce kuka yi wa Allah kowa ya ji tarihin Yahudawa da yadda suka kasance tare da annabawansu da yadda suka rika ƙaryata annabawa fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu su ƙaryata su wasu su kashe su da yadda suka rika tirjiya akan yiwa Allah ta'ala da manzanninsa da'a da yadda suka rika warware alkaura tsakaninsu da Allah wannan zai tabbatar maka da cewa babu wani alkawari tsakaninsu da Allah da cewa ba zai musu azaba ba inda a ce ya musu alkawarin ba zai musu azaba ba to za su zama mutane miƙaƙƙu mutane waɗanda suke da'a ga Allah ta'ala kasancewar sun zama fandararrun mutane har suna faɗa da annabawa lokaci har su kashe annabawa dalili ne da yake nuna babu wata alaƙa ta yarjejeniya tsakaninsu da Allah saboda haka babu abin da ya rage illa mu tabbatar da cewa yaquluna ala Allah ma la ya'lamu suna jingina magana zuwa ga Allah wacce ba su da ilimi a kanta wanda wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka mutum ya faɗi abu ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba wannan kuma yana nuna cewa haka halin Yahudu yake su faɗi maganar ƙarya su jingina wa Allah in aka ce mutum ya faɗi ƙarya ya jingina wa Allah wanda ya kunshi mutum ya yi ƙarya ya jingina wa Allah cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncensa ya rika faɗar hukunci ba bisa ilimi ba yana kuma cewa hukuncin Allah ne wannan ƙarya ne yake wa Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun ko mutun ya faɗi wani abin da ya shafi sifar Allah da zatinsa bisa jahilci ba bisa gaskiya ba ka sifanta Allah da abin da bai sifanta kansa da shi ba ko ka kore wa Allah ta'ala abinda ya sifanta kansa da shi a littafin sa mai tsarki ko a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma wanda yana daga cikin alqawlu ala Allah bila ilm saboda haka wanda zai haramta ba bisa dalili ba ko ya halatta ba bisa dalili ba ko ya wajabta ba bisa dalili ba ko ya ce abu kaza mustahabbi ne idan ka yi shi zaka samu lada ba da ilimi ba ko ya tabbatar wa da Allah wani suna ko wata sifa wacce bai tabbatar wa da kansa a littafin sa ba ko sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama duk wannan qala ala Allahi bila ilmin haka nan wanda zai dauki wata aya da ta kunshi sifofin Allah ko ta kunshi hukunce-hukuncen Allah ya bankara ta ya yi tawilin ta ya dauke ta da gwadabinta ya yi mata wata fassara daban wacce annabi da sahabbansa da sauran magabata na kwarai ba su san irin wannan fassara ba kuma fassarar tashi ta ci karo da tasu babu shakka wannan yana shiga karkashin alqawlu ala Allah bila ilm. Wani zai iya kafa hujja da wannan ayar akan cewa annafi mutalabun bid dalil, abinda aka sani a ka'ida al-muthbit mutalabun bid dalil, duk mutumin da ya tabbatar da abu kaza yace akwai shi, to shi ake cewa ya kawo hujja, ba wanda ya kore ba. To amma anan korewa suka yi, amma kuma aka buƙaci su kawo hujja. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, korewa ne amma kuma an nemi su su kawo hujja. Qul attakhadtum inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdahu am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. To wani ya iya cewa ashe shi ma al-nafi al-hujja, idan ana magana kace abu kaza ba addini bane, sai ce to kawo hujja. To ala hakika korewa iri biyu ce, akwai korewar da take ta kunshi tabbatar da kishiyar abin da ka kore. Idan ka kore wani abu, korewar kuma take tabbatar da kishiyarsa, to dole ka kawo dalili. Kamar su anan sun yi korewar da ta tabbatar da kishiyar korewar, tunda suka ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, ba za mu shiga wuta ba sai in kwanaki kaɗan, bayan kun fito ina za su aljanna? Sun tabbatarwa da kansu su ƴan aljanna ne. To akan wannan sai su kawo hujja, za ka ba an neme su da hujja akan korewar tsantsar ba, a'a an neme su da hujja akan tabbatarwa da kansu aljanna. Amma korewar da la ta tazammano, korewar duk da take ta tazammano isbata diddin abin nan manfi, kamar ka ga abu wanda al-aslu fil ashiya al-ibaha, al-aslu fil ashiya al-ibaha, asali ga abubuwan da mutane ke amfani da su na ci ne ko na sha ne ko na hawa ne ko na sutura ne, asali shine halal ne. Wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Saboda asali ubangiji ta Allah ya halicci dukkan wani abu da ka gani dan adam ya amfana da shi, ya more shi, ya ji dadinsa. Sai wani ya dubi wani abu da ake amfani da shi sai ce haramun ne, ya ce ba mubah ba ne, ba halal ba ne. Ko ne halacci ya tabbatar da me kishiyar halacci, ko ne haramci ko karhanci? To irin wannan sai ka dalili, tunda korewarsa anan ba korewa ce tsantsa, korewa ce wacce ta kunshi tabbatar da kishiyar abin da ya kore. Amma korewar da lata tazammanu isbata diddil manfi, wannan ba a buƙatar ka da dalili, kana bisa ga asali. Kamar misali mutum ya kore kasancewar abu kaza sharadi ne a ibada, wata ibada ce sai wasu suka ce abu kaza sharadi ne, sai an yi kaza sai an yi kaza, ibada ta tabbata, sai ce shi bai yadda ba. Anan ba shi za a nemi shi da dalili ba, wanda ya tabbatar da cewa sharadi ne shi zai ka dalili, saboda shi bai kore ibadar ba, ya kore sharɗanta wani abu a cikin ibadar da babu ice. Kamar mukan yi magana akan abin da ya shafi shafar akan khuffi ko akan safa, wasu daga cikin malamai Allah ya ji kansu da rahama sun sharɗanta safar ta kasance wacce za a iya tafiya a kanta, yumkinu tatabu'ul mashi alaiha, ko ta kasance ta yage. Idan ya kasance ta yage a mahallin farali, kuffi ne mutum ya sa amma daidai ƙarƙashin diddigensa ya fashe, to suka ce ba za a yi shafa a kansa ba. Kaga anan sun kore abinda sun sharɗanta wani abu, kai kuma da ka zo sai kake cewa babu wani hujja da take nuna cewa idan safar mutum ko kuffinsa ta huje ta ƙasa ba zai yi shafa a kai ba, matuƙar dai kuffin ne abinda safar ce. Anan kai baka tabbatar da wani abu ba, shi da ya tabbatar anan sharɗancin wani abu shi zai ka dalili, shi ba zai ce maka ina dalili ba, saboda al'asulu shi ne an halatta shafa akan kuffi, an halatta shafa akan safa. In ya zo ya ce banda safa iri kaza, banda kuffi iri kaza, ya yi togaciya, to sai ka ce ina dalilin da ya togace wannan kuffi? Saboda haka ba koda yaushe ne ake tambayar wanda ya kore dalili ba, ana tambayar wanda ya tabbatar, musamman a sha'anin ibada, al'asulu fil ibadatil man, idan mutum ya zo ya tabbatar da abu kaza ibada ne, to sai a ce ina dalilin da yake nuna ibada ne. Babu dalili shike ya shiga cikin kwandon bid'a. Kwandon bid'a yana da girma. Dan wani sai ya ce to ina annabi ya hana, ina kana da inda aka ce an hana? Eh ina da shi, akwai kwando babba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye na irin wannan tarkacen. Duk wani abin da ba shi da tushe a jefa shi cikin wannan kwandon. Man amila amalan laysa alayhi amrun fa huwa radd, kullu bid'atin dalala. Wani ma yace duk matsalar da musulmi suke fama da ita saboda wai sun kasa gane kullu bid'atin dalala, akwai bid'ar da ba dalala ba. Abinda muka ce kullu adan ababinta take dukkan wani abin da addini ne, an kira shi addini. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarni da shi ba, bai zo a littafin Allah ba, bai zo a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to dalala ne. Bid'ar da bata shafi addini ba, abinda ya shafi rayuwa, wannan daman ba shi ake magana a kansa ba. Saboda haka shi asali ma bai shiga cikin maganar ba, balle har kullu ta shafe shi, a ce kullu ta shafe shi amma an cire shi. Saboda haka wannan aya ba za ta zama hujja ba akan cewa ko yaushe wani ya kore sai ya kawo dalili. Allah ta'ala ce bala man kasaba sayyi'atan,
bala man kasaba sayyi'atan wa aharat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Allah ta'ala ce bala man kasaba sayyi'atan, abinda kuka kore ba haka ne ba, ko ku za ku shiga wuta. Saboda man kasaba sayyi'atan, duk wanda ya aikata mummunan aiki, ya tsugurguri mummunan aiki, wa ahaqat bihi khati'atuhu, laifinsa ya kewaye shi ta ko'ina, fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna, waɗannan su ne ma'abota shiga wuta masu zama a cikinta har abada. بلا حرف ان اثبات لما بعد حرف النفي سبان النعم اذا aka ce bala in an kawo korewa aka ce bala to an tabbatar da abin da yake gaban korewar wato abin da aka kore an tabbatar da shi amma in aka ce na'am to an tabbatar da korewar saboda haka in aka kawo siyaki na korewa in ka ce bala to ka tabbatar da abin da aka kore. Alastu bi rabbikum qalu bala. Alastu kaga korewa ce. Alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba, eh kai ne ubangijin mu. Ana in ka ce bal, in ka ce na'am, to mutum ya kafirta kuma. Alastu bi rabbikum, in ka ce na'am ba ni ne ubangijin, ce eh ba kai ba ne. Saboda haka ita bala tana tabbatar da abin da aka kore, ita kuma na'am tana tabbatar da korewa. Saboda haka anan sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, lan tamassana an-naru, sun ce a wuta ba ta shafe su ba. To shine sai ake tabbatar da cewa bala za ta shafe ku, za ku shiga wutar. Shine Ubangiji ta'ala ya ce man kasaba sayyi'atan, wanda duk ya tsoruci mummunan aiki. Asayya shine dukkan wani aikin da mummunan tasirin ta yake bayyana cikin jama'a, cikin jama'a ko tattare da mutum guda, ya lalata rayuwa ta mutum guda ko ya lalata rayuwa ta jama'a, wanda shi ake kira sayya. Khati'a daga al-khata ne, bambancin ta da al-khata. Al-khata shine abinda mutum yayi ba daidai ba, ba da gangan ba. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, kada ka kama mu idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure. Shine da Hausa muke cewa kuskure. Al khati'a kuma abinda zaka yi shi da gangan, kuma yayi ta maimaituwa, ka yi shi da gangan sannan ka ki tuba, ka ci gaba da maimaitawa har karshe ya zama maka al'ada, ya zama maka jiki. Fa yakhuttu khattan fi qalbika, ya yi maka wani mummunan tabo a cikin zuciya, da ƙarshe ya zama kawai sharri yana fitowa daga jikin mutum tilqa'iyan, automatically. saboda yawan aikata sharri, yawan aikata khati'a, wato kuskuren ganganci, laifin ganganci, sai a waye gari sharrin ya zama masa jiki kawai. Ko bai so yin sharrin ba, sai kaga yayi, saboda ya zama jikinsa, automatic haka sharrin zai kasance wa gari. Wannan shine khati'a, ta riga ta shiga zuciyar har ta yi masa tabo a cikin zuciyar, wanda Allah yake cewa kalla bar rana alai ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya zama ran, ya zama tsatsa, ya rufe zuciyar. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum thumma sarafu sarafa Allahu qulubahum. To duk wanda khati'atuhu, laifukansa suka zagaye shi, mu duba mu ga yadda Ubangiji Ta'ala yayi ta'abiri, yadda ya faɗi kalmar, ya faɗi jumlar, wa ahatat bihi khati'atuhu, wato kurakuransa ko laifukansa suka zagaye shi. Wannan yana nuna cewa ya zama tsundum a cikin laifin ta ko ina, ya kasance laifi ne yake zagaye da shi, duk motsinsa a cikin laifi yake yinsa. Babu wani abin da mutum zai yi ya kai ga wannan marhalar sai ya kai ga marhalar kafirci da shirka da fita daga musulunci. A lokacin da ya zarar ya fita daga musulunci, to a hatsar bihi khati'atu, laifinsa ya kewaye shi. Shi yasa wasu mutane suka fassara sayyi'a, wasu malamai suka fassara sayyi'a da laifin da bai kai kafirci ba, zunubi. Khati'a kuma suka fassara shi da kafirci ko shirka. Yayin da mutum yayi wannan, to zai waye gari yana yin laifi yana jin dadinsa. Laifi yake amma ya talazzaz bi ma'siyatillah, dadin jin saban Allah yake. Mumini wanda zuciyarsa take a farke, a fadake, yayin da zai yi laifi hankalinsa tashi yake. Wani ma ya kasa bacci, wani ya ta kuka, yayi wa Allah laifi. Kaga wannan zuciya tana da rai, zuciya ce mai rai, ba ta lalace ba. Saboda haka da zarar ya ji wani abu, to saƙon zai je tunaninsa. Innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. To amma idan zuciyar ta mutu, sai ya kasance saƙon Allah da yake dadinsa yake ji. Asali ga halitta ta ɗan adam da ma wanda ba ɗan adam ba, iya bakin hankalin da Allah Ta'ala ya bashi kamar dabba, baya gabatar abin da ya san zai cutar da shi. Duk abin da ya san zai cutar da shi ba zai yi shi ba. Yanzu aka aje wuta a nan haka kawai, haka kawai, saboda kawai kin ji, ba za ka ɗau ƙafa ka tsoma a ciki ba. Kana tafiya kana ga rami, za ka kauce masa, ba za ka ce kawai ni bari in fada ramin nan ba. Kana jin horn din babban mota, za ka yi tsalle ka dira ka koma gefen titi, ba yadda za a yi. Ka yi abin da zai cuce ka, saboda hankalinka yana tare da kai. Ko dabba iya bakin gwargwadon abin da Allah Ta'ala ya ba ta na hankali, takan nufi abin da zai amfane ta, amma ba za ta nufi abin da zai cutar da ita ba. Yanzu bera yana ganin mage zai gudu, saboda haka da ka kama mage a gidanka sai ka neme shi ka rasa, ya daina yawo, saboda ya san cutar da shi za ta yi. Mage na ganin kare za ta gudu, kare yana ganin kura zai gudu, saboda haka kowanne abu ya san abin da zai cutar da shi. To yayin da Allah Ta'ala ya dasa a cikin fitrar ɗan adam cewa laifuffuka za su cutar da shi, sai aka waye gari kuma yana laifuffukan nan baya jin komai, me yake nunawa? Hankalinsa ya tafi, hankalinsa ya tafi. Shi yasa Allah ya ce ula'ika kal an'ami, sai aka ce bal hum adall, saboda an'am akwai abinda suke gujewa. Na'am, hankalinsu ba daidai yake da ɗan adam ba. Zaka ga dabba a gida ta san cewa wannan sabo da masu gidan dan bai hana ta yinka ta, amma ba za ta daina zama a gidan ba, ba ta gudu ba, sai ta fita ta yi kiwo ta yi kiwo ta dawo gidan nan da aka so yanka ta kama ta a yanka ko da ta a gidan take an yanka wasu a gidan ba ta tsire ba saboda kaga akwai iya hankalin da Allah ta'ala ya mata na abin nan to shi dan adam Allah ta'ala ya bashi cikakken hankali yayin da ya zubar da hankalinsa to sai ya koma gara dabba da shi to shi yasa anan ubangiji ta'ala ce wa ahatat bihi khati'atuhu laifinsa ta ko ina ya zagaye da shi zagayewar laifinsa din nan yana nuna cewa ya bar musulunci ya bar dukkan wasu ayyuka na kirki Allah ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun to waɗannan su ne ma'abota wuta kuma masu zama a cikin ta har abada fa ulaika ashabun nari wanda zai iya zama bi ma'ana allazi ya zama mubtada ce man waccan man ta farko da Allah ta'ala ya ce man bala man kasaba sayyi'atan tana iya zama bi ma'ana allazi ta zama mubtada khabar dinta fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wanda duk yayi mummunan aiki to menene sakamakon sa wanda yayi mummunan aiki zai fin sai zagaye shi sakamakon sa ashabun nari hum fiha khalidun zai iya ta iya zama wannan ula'i abinda man din tana iya zama ismu shart ci tana iya zama bi ma'ana shart sai wanda ya zama jawabu shart fa ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun sun zama ma'abota wuta kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa su ƴan wuta ne masu zama a cikin ta dindindin aka tabbatar da wannan da abu guda biyu abu na farko aka kira su ashabun nar ma'abota wuta wato sun zama masu luzumtar wuta kamar yadda aboki yake luzumtar abokinsa su da wuta sun zama kamar aboki da aboki kaga babu rabuwa kenan sannan aka ce khalidu da masu dawwama a cikinta wanda wannan yake nuna tabbatar su a cikin wuta wanda yayi daidai da fadar Allah laysa bi amaliikum ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ليس بامانيكم الامر ناكو بابونا جبونا جبني كوي ولا اماني اهل الكتاب وكو غورن اهل الكتاب بني ما كوي تشكا باكي بني با كوي فدا ده هرشه بني ده فاتر باكي من يعمل سوءا يجزى به wanda duk yayi aiki mummuna za a sakan ka masa da wannan aiki wala yajidahu min dunillahi waliyyan wala nasira kuma zai sabu wanda zai taimaka masa ko ya jibinci al'amarin sa ba Allah ba haka nan wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha shine Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihati
wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah
akwai taimakon sautu bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun tana daga cikin ayoyin da khawarij suke hujja da ita wajen kafirta dukkan wani musulmi da ya aikata laifi da ya aikata kabira suka ce Allah ya ce man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu wanda duk yayi mummunan aiki sannan laifinsa ya zagaye shi Allah ce fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun don haka suka ce dukkan wani wanda ya saba wa Allah ta hanyar aikata kabira to zai shiga wuta ko ba zai fito ba har abada wannan aqida ce ta khawarij aqida ce ta mu'tazila wanda duk da cewa ba su kafirta shi ba amma kuma suna masa hukunci daya da kafiri idan aka je lahira zai shiga wuta ba zai fito ba amma malaman sunna sun musu raddi cewa wannan ayar ana magana ne akan wanda ya kafirta ya bar musuluncin gaba daya shi yasa ma ayar ai asalin siyakin ma ta sauka ne akan yahudawa ta sauka ne akan a magana akan yahudawa don haka kaga daukan ta a jingina ta ga musulmi wanda yake fadar kalmar la ilaha illallah ba tare da ya aikata abin da ya warware ta ba ko ya ridda to babu shakka anan an saba wa abin da yake aqida ta kwarai Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati, kuma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, waɗannan su ne ma'abota aljanna kuma masu zama a cikinta har abada. Al'adar alqur'ani mai girma, duk sanda aka faɗi aya ta narko za a kawo aya kuma ta rahama bayanta, bayan alwa'id za a kawo alwa'ad. Saboda me? Saboda adalcin Allah ta'ala ya bayyana gare ka. Domin Allah ta'ala yayin da ya yi hukunci da azaba ta dindindin ga waɗanda suke masu togewa akan aikin laifuffuka, to sai kuma ya ce waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai su kuma za a sa su cikin ni'ima ta dindindin ta har abada. Sannan yana daga cikin amfanin abiyo da maganar ni'ima da rahama bayan maganar azaba, shine bawa ya samu daidaito, wato raja khaufin sa da raja ya zama da sun daidaita, an samu balance. Kai ya rinjayar da tsoro akan janibin fata, kai ya kuma rinjayar da fata akan janibin tsoro, sai ya zama na yana tafiya yana tashi da fukafuken sa biyu, don ar-raja wal khauf su ne fukafuke biyu da mu'mini yake tashi da su yana tafiyar sa zuwa ga Allah. Idan aka rasa fiffike guda daya, to tafiyar ba za ta yiwu ba, karshe mu'mini zai mutun zai bawa zai halaka, kamar yadda tsuntsu idan ya rasa fiffikensa daya to shikenan halakarsa ta zo. To shi yasa Ubangiji ta'ala in ya faɗi janibin bin azaba sai kuma ya faɗi janibin rahama. Kuma daga cikin abinda wato ake fa'idanta a cikin irin wannan, akwai bayyana alkawarin Allah da kamalar rahamarsa da kamalar hikimarsa. Saboda haka bawa idan ya san wannan zai zama yana da kyakkyawar fahimta dangane da sha'anin Ubangiji. Allah ta'ala ce wallazina amanu, waɗanda suka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira, wa amilus salihati, suka yi ayyuka na ƙwarai. Ayyuka na ƙwarai sun kunshi aikin da Allah ta'ala ya shar'anta a bisa a cikin littafinsa ko a bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama, kuma aka yi shi dan Allah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, waɗannan su ne ma'abota aljanna. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa ƴan aljanna ne masu dawwama a cikinta. Ya tabbatar da wannan da iddatu muakkidat. Na farko aka kawo jumla ismiya, ulaika ashabul janna. Jumla ismiya ta fi jumla fi'iliya, wato ta'kidi da ƙarfafa al'amari. Sannan na biyu kuma aka kawo kalmar ashabu, wanda take nuna mulazama, kamar yadda muka faɗa a waccan aya da ta gabata. Sannan kuma aka kawo damirul fasli, shine hum fiha khalidun, wanda shi ma yana nuna alqasru, wato kamar a ce babu waɗanda suka cancanci aljanna sai waɗannan, kuma in sun shige ta ba za su fita daga cikinta ba har abada. Allah ta'ala ya sa muna daga ciki. Abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, da kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.